Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a tare da sallama, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana iya kuma kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani, Sarauniya da kuma Niya FM. Ko kuma kai tsaye ta shafinmu na Facebook Live ko kuma a bi mu a yanar gizonmu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bagaje,
Safinatu Sada Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro, a yau Laraba 4 ga watan Janairu shekarar 2017, kamar yadda aka saba duk Laraba, muna magana ne akan siyasa da shugabanci na gari.
Za kuma mu ci gaba da magana ne akan nasarar sojojin Najeriya na kwace dajin Sambisa daga hannun Boko Haram da shugaba Muhammadu Buhari ya sanar.
To shin ta yaya ya kamata in an kashe maciji a sare kansa game da yaki da ake da ƴan Boko Haram? To haka yake, kamar da muka ce za mu tattauna a game da wannan magana ta Boko Haram.
Tsawon dajin Sambisa, tamkar ka ce yadda teku ke tafiya. In ka ɗauko wanda suka san dajin za su gaya maka cewa dajin ba daga wuri guda ya tsaya ba, sai da ya tafi ya ratsa wasu jihohi, ya haɗa da wasu ɓangare har ya shiga wasu ƙasashe can. To kuma kakkamanta in ka duba wannan dajin kamar burtali ne. Shi yasa suka samu dama zaga suna da mashina da wasu motoci da suke iya ratsa wannan wuraren. Shin ba a tunanin ko kuma ana nazarin cewa me ya faru a lokacin da ake kai wannan farmaki na ƙarshe? Kusan wato ina so in ce ya kamata a yanzu tabbas ya zama cewa akwai wani ƙwarewa da ake da shi wanda zai ba wa mutane, ko da bisa dukake a ce ana nazarin fa sun yi yamma ko sun yi kudu ko kuma a sun nutse cikin wani ruwa, kada fa a yi murnar dan ƙwallo.
Zalika, za mu karanto amsar tambayar da muka muku a shafinmu na Facebook da Twitter a cikin shirin yau da gobe, shirin matasa.
To yanzu kuma bari mu faro da kaɗan daga cikin amsoshin tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter. To da fatan za a mana afuwa da wannan dan tangarda na na'ura da muka samu. Ga amsoshin da wasu suka bayar. To ina gade ga dukkan alamu Maryam muna dan samun tangarda da abinda muka so mu buga. To amma dai da fatan za a yi mana afuwa.
Sakon farko daga Mashud Saibari yace salam yau da gobe. Hanyoyin da za a bi su ne shirye bita iri-iri tsakanin matasan musulmai da Kirista, rage kausasan kalamai daga wajen malaman addinai, da kuma masu hannu da shuni su shigo domin ba da tallafin jari da bunƙasa harkar noma.
Sai Balangwaru Wai Rano yace yau da gobe gwamnati ta kafa kwamiti mai rikon amana kawai.
Sai Dan Tala Ubanuhu Kura yace VOA Hausa a ra'ayina hanya ɗaya ce kawai don samun mafita. Na ɗaya gwamnati ta zabo masu amana don sanya kwamitin amintattu wajen inganta tsarin samar da walwalar su kana da tantance mazaunan su na ainihi ta fuskar tallafa musu.
Sai Muhammad Ibrahim yace a ci gaba da addu'a kuma mutanen gari su sa ido da sabuwar fuska sannan su sarar da jami'an tsaro.
Sai Alkanemi Nabs yace assalamu alaikum yau da gobe. Kamata al'umma da ke zauna a wuraren da ƴan Boko Haram suka kwace a baya su koma garuruwansu domin su bunƙasa kasuwanci da noma, sa'annan su samar da ƙungiyoyin sa kai kamar banga.
Sai Abubakar Musa Abubakar Musa yace to gaskiya kamata a tsananta tsaro a waɗannan yankuna hakan zai taimaka ƙwarai da gaske.
Sai Sama'ila Ahmad Duke yace yau da gobe ni shawara ta anan shine na farko gwamnati da masu hannu da shuni su miƙe wajen ba da tallafi kai har da mu talakawa mutum mai dari mai goma ai wani asusu domin gyara waɗannan wurare ganin dai waɗanda aka yi ma wannan banna ƴan uwanmu ne kuma mu sani cewa abin da ya faru da wani mu ma bai wuce ya same mu ba.
Sai Gaddafi Bello Suleiman yace to ni dai a iya fahimta ta gwamnati ta mai da gurin masana'anta wanda gurin zai samarwa da matasa aikin yi wajen dauke musu hankali wajen shiga wata kungiya a nan gaba.
Sai Hawwa Ahmad Bajoga tace yau da gobe a gaskiya hanya ta farko da ya kamata gwamnati ta bi shine samarwa matasa aikin yi tare da sanya idanu kan aikin da aka sama wa matasan dan ganin basu karkace akan hanyar da aka dora su ba.
Sai Abubakar Sadiq Bellel yace yau da gobe idan har ana son dawo da martabar wuraren da aka kwato daga hannun Boko Haram to fa dole ne sai gwamnati da masu hannu da shuni sun taimakawa al'umma.
Sai Kabiru Baban Dagumal yace hanyar kare waɗannan yankuna shine a tabbatar da kyakkyawan tsaro da girke jami'an tsaro a waɗannan yankuna tare da wayewa mazauna wuraren hadarin boye bayanan tsaro kuma duk inda suka ga bakuwar fuska ko mugun iri to su gaggauta sanarwa jami'an tsaro da tabbatar da tsaro a koda yaushe. Allah kare nagari da mugu.
Sai Bashir Nuhu mai tsatsaka mahuta yace yau da gobe a gaskiya hanya mafi sauki ita ce samar ma mutanen yankin sana'o'i da ƙara tabbatar da tsaro ta yadda za su ci gaba da rayuwarsu ba tare da wata fargaba ba sannan su kuma jami'an tsaro su sake sabon lale ta yadda tsaro zai tabbata a yankin.
Sai Ibrahim Ma'az Mada Bakanewa yace yau da gobe idan ana so a dawo da martabar wuraren nan to ni a gani na gwamnati ci gaba da ilmantar da samari tare da samar musu da ayyukan dogaro da kai idan aka yi haka insha Allah ba za a ƙara samun afkuwar irin wannan bala'i ba a nan gaba da fatan Allah ya ƙara ba mu zaman lafiya amin.
Sai Zainab Musa mai addu'a tace yau da gobe ikon Allah hakika sai an inganta tsaro a wuraren nan ta hanyar aje sojoji kuma a basu kayan aiki wadatattu kuma a gina asibitoci da makarantu da samarwa matasa aikin dogaro da kai kuma a ci gaba da addu'o'in kariya. Ina ga wannan hanya ita ce hanyar inganta wuraren. Allah ya kiyaye afkuwar haka a gaba amin.
Sai Ahmad Tijjani Sa'ad Dutsen ma yace a tabbatar da kafuwar makarantun da 'yan ta'adda suka kona wajen sake gina su tare da samar musu da ingantattun malamai nagartattun kayan koyo da koyarwa domin 'yan ta'addan Boko Haram su san yanzu boko halal ce. Sai kuma tabbatar da dokar wa'azi saboda kar a sake komawa 'yar gidan jiya.
Sai Aliyu Suleiman Kwado yace gwamnati da al'umma da masu hannu da shuni da kungiyoyi masu zaman kansu kowa yana da rawar da zai taka dan ganin an farfado da yankunan da 'yan Boko Haram suka lalata damar ba za a sa siyasa a cikin shirin ba. Ku tashi lafiya yau da gobe.
Kamarar Saifullahi Idris Jikamshi yace yau da gobe ko shakka babu idan har za a ƙara kyautata harkar tsaro a yankunan ta hanyar yin barikokin sojoji sama da na ƙasa da na maruwa to tabba za a samu dorewar zaman lafiya a yankin kuma hakan zai dawo da martabar yanki da ma mutanen cikin shi wanda hakan zai ba da damar yin noma da duk wasu kasuwanci da suka gagar mutanen yankin.
Sai Muhammad Haruna Sa'idawa Gashuwa yace salamu yau da gobe za a iya dawo da martabar wuraren da aka kwato daga hannun 'yan Boko Haram ne ta hanyar gina musu makarantu asibitoci ruwan sha da kuma uwa uba tsaro.
Sai Buba Megoro Gashuwa yace to yau da gobe hanyar da ya kamata a dauka misali a gina musu matsugunnai kuma a bunkasa musu kasuwanni da ba su jari kuma da tsaro a haka za su zauna kuma ba za su yi wani shakkar zama ba.
Sai Abubakar Ahmed Roni yace inganta wuraren da iftila'in ya faru ta hanyar gina masana'antu da bunƙasa harkar noma domin yawancin wuraren a bakin boda suke sai kuma tabbatar da tsaro haka ne kawai zai dawo da martabar wuraren da Boko Haram suka lalata.
Sai Shehu Abdulrazak Hassan yace a saka jami'an tsaro sintiri a kowane lokaci kuma a dage da addu'a Allah na nan kuma zai kare.
Sai Dahira Haske Tozai yace ya kamata a samar da bariki ta musamman a wannan yanki da taimakon jama'a ta sanya ido akan halayyar jama'a saboda a samu sabuwar rayuwa mai dorewa.
Sai Baffa Haruna Daba Bajoga yace ni dan arewa maso gabas ne kuma yau da gobe amsar tambayar ku ita ce da farko ayi kokari a samawa matasa ayyukan yi domin dogaro da kansu saboda akwai da yawa daga cikin su matasa waɗanda 'yan ta'adda suka jara ayin su ta hanyar gaya musu cewa ai gwamnati bata damu da su ba sai suka nuna musu cewa muddin suka bi su za su samu sauki daga ƙarshe sai suka ja dimbin matasan namu na arewa maso gabas. Dan haka wallahi idan an bar matasa kara zube to fa duk wata ta'assar da aka nuna musu za su bita saboda su ba sa tsoron ta kife domin suna cikin kuruciyar su suna ji da kansu
to idan muka leka Twitter at Aisha Rima 1 tace yau da gobe hanyar da za a dawo da martabar guraren shine gwamnatoci da mutanen gari su bada hadin kai wajen fallasa duk wani da ke boye
sai at @a_muktar yace karkabacin hanci da rashawa a cikin hukumar tsaro da daukar mataki kan duk wanda ya karya dokokin kasa musamman ta bangaren tsaro
sai daga karshe at Hafizu Balarabe yace mafita kawai gwamnati ta tabbatar bayan ta gina musu matsugunne da ba su kulawa ta musamman mai debe musu kewar rashin da suke ciki
to mun gode a cigaba da turo mana da sakonni Wakilin mu Nasiru Adamu Al-Hikaya ya tattauna da matasa a zauren muhawarar yau da gobe. Bari mu bi shi mu ji ci gaban yadda hirarsa ta kasance da IG Wala da Awwal Al-Barudi.
Kamata a nema da kasashe da dama kwararru waɗanda ya kamata su zo su ba da gudunmawar su da hazakar su wajen kamo irin wato abubuwan da ya rage kamar yadda shi IG Wala yake magana wannan kan misali yanzu an sare shi misali da a zamanin shugaba Goodluck an kawo irin su misali Russia da America domin su zo su tabbatar cewa an yi maganin Boko Haram yanzu kuma tunda an yi maganin su to ya za a yi a gano menene ya kasasa Boko Haram su waye a bayan Boko Haram sannan waɗanda suka rage su kuma ina ne ya kamata a je a yi tsamanin za su makale domin a je misali ya zanto a karkare wannan misali rigima din gabaki idan ba shakka kan in har ba a kamo waɗancan ba to waɗannan su ne suke wato abinda ake kira al-aql mudabbir masterminding abun dole su suke shirye abubuwa kuma yanda muke ganin waɗannan kamar wannan wanda muka ganshi misali in shi dan boko haram ne da gaske a gigice su waɗancan ba a gigicen suke ba dole suna amfani da kokolwan su waɗannan za a iya ba su misali wasu kayayyaki na shaye-shaye domin su je su yi abu ba a cikin hayyacin su ba amma su waɗancan suna nan kuma za su ci gaba da recruiting wasu suna fito da su ana ci gaba da waɗannan abubuwa amma dai muna tsammanin cewa gwamnati wannan ba abu ne wanda sai ga gare ta ba kuma muna ƙara tabbatar mu da cewa ya kamata ta dawo ta ci gaba da wannan abun har sai an ji dan misali yanzu kamar yanda aka yi maganar ƴan matan Chibok sai an fito da su to mu ma yanzu hankalinmu bare gama kunciya ba sai mun ji an ce an kama wane waɗanda su ne jagororin Boko Haram din nan
awwal wannan mutumin da aka kama din kaga ko ta yi wa'azi yake amma sai aka lura da wasu abubuwa a jikinsa kaga ya nuna kenan ba dun mutum mai wa'azi bane za a yadda da shi kenan yanzu
ai yanzu misali shi yanzu a halin da yake ciki tunda dai misali in ta tabbata dan boko haram ne an fantsa musu to kaga misali a rude yake daga cikin babban abin da zamu gani cewa na wane misali akwai zargin shi dan boko haram ne zamu iya ganin rudewa saboda misali yayi zaman jeji ba mamaki ya rasa abinci ba abubuwa da dama sun same shi dole ya zama very
disturbing kuma misali watakila ya sha gani ana kashe mutane ko ana yanka su ko shi kansa ya sha yanka
ya sha yanka mutane ba shakka
kai wani yana cikin wata duniya ce kawai
ta yanzu kuma ya dawo misali abubuwan da misali yake umurtansa da yayi misali ya zo na so yayi su a cikin misali birni da sauransu kaga akwai kuras kamar yanda muka gani akwai alqur'ani sannan kuma gashi nan a kwanjame a rude har wa yau zai iya fadan misali ana tambayansa misali ya fadi iyayensa ma daban-daban ina ga ubansa ba daya bane misali ya ce wani babansa ne wani ma kuma na wancan garin shi ma babansa ne
an tabbatar ba mahaukaci bane dalili ko shine bisa mutun ya ce iyayensa ko mai binsa ko kuma ka ce a rude yake irin wannan wani lokaci za ga mutun cewa akwai hauka kashi-kashi ko in ce level na haukar za ga cewa mutumin da sabon hauka za ga ko kuma kai barin ga maka akwai cikin gidajen yari da muke da su a Najeriya zaka tarar da matasa da aka kama su bisa wani laifin da bai taka kraya kariya ba sai ga mutum ya zauna a gidan yari ya kai shekara 15 wanda ya zauna a gidan yari shekara 15 wai yana jiran shari'a randa aka je wani abu dalili yasa aka sako shi ina tabbatar maka in ya fito da shi in ba mai natsuwa bane zaka dauka ne za ka ganshi a rami za ka ganshi a firgice
wato mahaukaci dole yana da anguwa kuma in ya saba akwai angonin da ya saba zuwa tunda haukansa ta tarya masa cewa cin anguwan da cin anguwan ne ya wato kowanne dan wato ɗan anguwan da yake zuwa su ce ai wannan mun saba ganin sa a nan wurin da sauransu so alama dai gaskiya mun fi ganin cewa misali tun daga abin da ya faru kuma irin rudewan sa da yanda yake yin maganganu da irin abincin sa daga mahaukaci ya kamata a magana da
burodi sojoji dai sun zo sun tafi da shi dan haka yanzu bincike in ya kaya ma a ji abin da aka gano game da shi IG Wala a cikin waɗanda suke ta'addancin akwai ƴan yara da ake samu waɗanda ake daura musu goma ba mai su je su tada hankali ba mamaki su ma ayi tunanin daga cikin dajin nan ake horas da su yanzu tsoron kai kamar shi shugaba Muhammadu Buhari yayi kira ga mutane da suke hada kai da jami'an tsaro duk wanda suka ga su gane masa ba su kai labari maza za a san matakin da za a dauka
wato har ila kusan gaskiya wannan kira ne babba da ya kamata kungiyoyi da kafafun yada labarai su mai da hankali sosai akai wajen jawo hankalin mutane a zama cewa an sa ido duk bako in ya tinkaro ka ka mai da hankali sosai ka natsu wane ne shi ka kuma san ina ya dosa me yake ciki wannan yana da amfani wani abu da nake tunanin yake da alaka da nasarar da aka samu wanda ya kamata kuma ya zama abun alamar tambaya anan shine tsawon dajin Sambisa tamkar ka ce yadda teku ke tafiya ko a ce rafi ke tafiya daga wuri kaza yakan ya yanka shi yasa in ka dauko wanda suka san dajin za su ga maka cewa dajin ya ebo daga ba daga wuri guda ya tsaya ba sai da ya tafi ya ratsa wasu jihohi ya hada da wasu bangare har ya shiga wasu kasashe can to kuma kakkamanta in ka duba wannan dajin kaman burtali ne shi yasa suka samu dama za ga suna da mashina da wasu motoci da suke iya ratsa wannan wuraren shin ba a tunanin ko kuma ana nazarin cewa me ya faru a lokacin da ake kai wannan farmaki na ƙarshe cikin ɗan kwanakin da ba a yi wata hikima na mai da hankali na asa ido a dajin nan a ga ko za a ga motsin wani abubuwa ko daga jirgin sama kusan wato ina so in ce ya kamata a yanzu tabbas ya zama cewa akwai wani kwarewa da ake da shi wanda zai bawa mutane ko da bisa dukake a ce ana nazarin fa sun yi yamma ko sun yi kudu ko kuma a sun nutse cikin wani ruwa duka amma duk wannan babu mun dai shagala yanzu ana ta murna kada fa a yi murnar dan kwallo ya ci kwallo club din sun ci kwallo ɗan wasan sun kai ga sun sha kwallo suna tsalle suna murna sai aka saki referee ko ya saki kwallo wancan bangaren suka yanka da gudu su ma suka je suka
satar gefe kenan
iya wato irin wannan abinda nake tunani kenan karfa a samu wani abu mai kama da
kuma dama yan bal da suka kware wajen wannan satar fagen
iya wato
ana murna sai murna ta koma ciki
to ni
duba mana mana akwai lokacin da na samu dama muka ziyarci garin Bama mun fara daga Kwanduga muka wuce Bama daga nan cikin Maiduguri muka je muka ziyarci wajen akwai shi jami'in labaru na sojoji shi yanzu brigadier kenan brigadier general
Kukashi
yace mu guji bin gefe-gefe mu rika bin ta kan titi kar mu rika shiga cikin ciyawato tunanin da ake kamar yana yiwuwa an binne wasu nakiwi a ga shi ma wannan dajin ba mamaki akwai irin wannan tunanin ko da su sojojin da suke wannan gurin da yake su kwararru ne sun san yadda suke ratsa dajin
eh to wato shi wannan al'amari kaga ya shafi waɗanda su ne za su kasance suna shiga shi jami'in tsaro dole ya zanto yana da kwarewa akan irin waɗannan abubuwa mutane kuma yanzu wannan jejin kan ya kamata ya zanto daman ya haramce su daidai gurgudo saboda rai shine sama da komai
kada wani ya tunani an kwato dajin shi ma shi
ne ya kutsa ya je ya ce zai biya mai dawa ne wani abu da sauransu
akwai hadda mai dawa
to misali kaga ya kamata ya zanto misali ransa ya fi masa komai da komai saboda abin da kuma yake faruwa yanda ka fara
din awol kai kana ka san labarin masu dawa kwa kan mutane ne waɗanda suna da kwarewa fa kuma wata kila irin masu gadun daga kakannin ne don su da dama akan ce ma mara ba ma sun yi tayin za su je su taimaka fa a wannan yakin da su
haka ne to amma mun san abubuwan da suke amfani da su galibi sun wuce irin waɗannan abubuwan akwai abin da dan kwaro yake cewa wai bindiga ta fi gaban cewa a ci ta wuri so ko duk gargajiyanka da taurinka da sauransu to ka san bomb ka san nakiya ka san misali harsashi wannan ba su anka bane so ya kamata duk abun mutun ya zanto ya kiyaye ransa kar ya je garaje ya ce zai gwada jarinta kuma ya kai labari a can ni na taba ganin mutumin da ya sha maganin bindiga ya gwada a kansa ya mutu wannan misali a wata anguwa ta can misali bauchi wannan abin ya faru so kaga mu mun san cewa irin waɗannan abubuwa na nasara abu ne wanda ake wannan da su ba ko kakanninmu da suka yaki da turawa abin da ya fara razanar su mun san shine wannan bindiga din
ban garba wala da zu ko farkon tattauna wannan kace wataƙila nan gaba a samu a kai mani ma labaru ma wannan dajin da kwanan nan na san kafin a bayyana wannan nasara an dauke su yan jarida sun tafi ban san ko dajin da suka shiga ba amma akwai wani daga cikin jarida din da ya noke yace shi fa kai na ba zai shiga wannan wajen ba to irin ka da kuke waɗannan kungiyoyin aka gayyace ku za ku yadda ku bi jami'ai ku shiga daji
wato man naso karka manta wato dan adam a duk inda yake kowa da irin baiwa da Allah ya masa baiwa ba wai ta sirri ko ta wani asiri ta a'a ina nufin baiwa ta kwarjini irin courage wato kokari kwarin gwiwa da kowa ke da shi a gaskiya ni duk inda ai mun je Chibok a tsakiyar ana kokarin cewa lallai an dan fara samun nasarori amma koda bayan mun dawo daga Chibok din abubuwa da dama sun faru mun dauki mota daga nan muka yi jirgi muka shiga Adamawa daga Adamawa muka dauki mota muka zuba har sai da muka je Chibok muka je muka dawo cikin dare muka dawo Adamawa
amma dai ballin ka ya tashi ai
ai ni nake ma jan motar ni na ja motar muka je daga Adamawa har abin nan wani tabbatar muka cewa karka manta mun yi akwai kokari da nayi na kwato ɗan makarantan Bajoga lokacin da Boko Haram suka kai hari a Bajoga ni sai da muka yi jayayya da sojoji suka ce akwai jirgi na shawagi daga sama ba za su bari kowa ya ratsa ba ni ko na matsa na ce musu mun yi ta magana tun safi tun karfe 6 na safe har karfe 2 na rana muna magana da malamai sun ebo yara sun yanko jeji mun san jejin da suke saboda ana gudu haka na matsa aka bani motoci da sojoji muka shiga jejin muka je muka ebo yan makaranta wajen mutum 500 duk wannan sadaukarwa ne ba wai ina cewa kowa ne zai iya haka ba ni zan iya idan yau an ce aje a kai mu haddajin Sambisa indai da mutane da sojoji zan iya zuwa ni wannan amma na tabbatar maka ba lalle bane wani ya ce zai iya zuwa a cikin dan kamar yadda dan jaridar ne yace shi ba zai iya zuwa ba tabbas ban ga laifin shi ba tunda shi watakila ba ya ga zai iya bane zaka je ka je aiki kuma kana gudawa ka je zawo ya kama ka saboda ka je an ka shiga wani yanayi daga can ka je an ce a ku matsa ta nan kar ku taka ku daga kafa kar ku ka gani duk ire-iren wannan wani tsuya zai yi a wajen
so da zo nan muka kawo karshen shirin ko zamu dakatar da karshen wannan shiri na yau da gobe kan nasara da rundunar sojan Najeriya ta cimma wajen kwato dajin Sambisa mun tattauna da Ibrahim Garbawala wanda dan gogurumayar kwato matan Chibok ne wato kungiyar nan ta Bring Back Our Girls bayan haka kuma dan yankin arewa maso gabas ne da ita kira ga lalle akai hari ga wannan daji kuma har Allah ya sa akai nasara sai kuma shi Awwal Abdulkadir Albarudi wanda ya kammala karatunsa na lawyer ya shiga makarantar nan da za ta ba da shaida dan ya fara shiga kotu kenan in Allah ya yarda mun sauraro sai wata tattaunawa in Allah ya yarda da wannan Nasiru Adamu Alika yake cewa mu zama lafiya
domin jin yadda ya kamata mu dawo da martabar tsaro a wuraren da aka kwace daga hannun ƴan Boko Haram muna tare da Malam Musa Zubairu mai fashin bakin da muka fara hira da shi a makon jiya.
Assalamu alaikum Malam Musa.
Assalamu alaikum Malam Usmanu.
Barka da warhaka ga niga su Maryam.
Barka da dawo.
Allah barka da dawo.
Ina muku fatan alheri.
To na gode wa wallahi mun amsa sosai. To a makon da ya gabata bari in tuna maka Maryam ta yi wata tambaya.
Na yi wata tambaya cewa wace rawa masu unguwanni za su iya takawa wajen dorewar tsaro a yankin.
Lalle Maryam baki da mantuwa.
Abin da kuke ce bata nace kaga dadin ku mutiya ko.
Wato suna da rawa kamar mataki uku da za su taka. Wanda kuma dukkan su muhimmai ne. To tunda su ne masu anguwanni su ne suka san mutanen da da suke zaune wajen kamun yake sa'annan kuma ana kyautin cewa sun dawo saboda an samu zaman lafiya an kwato garuruwan su an mayar musu da abin su saboda haka nan za su ci gaba da mulkin su to sun san kuma wanda ya dawo da wanda bai dawo ba to anan wato suna da nauyi akan su na samun wato ci gaban wato tsaro da zaman lafiyar mutanen wajen rarraba kayayyakin arziki da suke wajen. Waɗansu gidajensu an kona sai dai filin kawai za a samu. To kar wani ya zo ya danne filin wani, irin wannan danniyan yana ƙara wannan kuncin. Gonannakin mutane a tabbatar cewa wanda gonan shi ne masu anguwannin nan su yi shaida su tabbatar cewa mai gona ya karɓi gonan shi, mai gida ya karɓi gidan shi, mai wani kaddara da ke nan wajen kamin yakin ya dawo ya samu abin shi an bashi, sa'annan shi zai nemi yanda zai gyara abin shi idan ya lalace. Sa'annan kuma akwai inda za su yi wato hoɓasa na tabbatar da cewa mutanen da suke shiga garin an san irin nufin da suke shiga da shi. Mutanen da suke fita an san da wani irin nufi suke fita. Sa'annan kuma su ci gaba da wayar da kan mutane akan wato irin amfanin ko kuma muhimmancin zaman lafiya da tsaro da kuma sa ido ga irin bakin da suke shigo musu wurare. So idan suka yi wannan, wannan rawa kenan wanda za su taka, wanda ita ce za ta taimaka. Kuma su zamanto cewa daga lokaci zuwa lokaci ba su koye wato waɗansu bayanai. Wato shi bayani kullum idan wato masu unguwanni suka gani wani za su ɗauka cewa wani bayanin bai da amfani. To amma ga jami'an da za su taimawa wannan bayani yana da amfani. So kar a raina irin bayani na sirri da za a bayar. Kar a raina shi. Wanda ka ba na gaba da kai shi ya san irin yanda zai tace shi ya zamanto cewa ya yi ya zamanto mai alheri ko kuma ya zamanto mai alfanu da irin matakin da ake so a ɗauka ko da irin abin da ake tsoro kar ya faru. So ina ganin wannan idan masu anguwanni suka yi shi, to ina tabbatar muku cewa za a ɗan samu raguwa, domin duk wanda ya tafi gudun hijira yaƙin nan ya ci shi. To dole fa ya kamata a ce an samu hanya ne da za a lallaba shi, domin lokacin nan wato irin mutum ne ya kuna baya jin tsoron kauri. Sa'annan kuma sun yi hasarar dukiyoyinsu, sun yi hasarar ƴan uwansu, sun yi hasarar duk wani abu na zaman lafiya da suka sani. Saboda kan dole ya zamanto cewa an bi su a hankali, domin su ma kansu suna wani abin da mutum ya wani point ne da za su fashe. So dole a yi amfani da waɗannan talauci da rashin sanin addini da kuma rashin tsaro din nan, to dole ne a san cewa an yi su. Sannan kuma masu anguwannin nan dole su ne za su ƙara sa ido su ga irin yadda mutane suke tafiyar da ayi da irin wato hada-hadansu da irin wato yadda suke haduwa suke mu'amalolinsu, wanda daga nan aka samu gurɓacewar sanin addini da yadda za a tafiyar da addini, wanda har ya zama cewa mutane suna amfani da shi suna nuna cewa wato suna yaƙi ne ko kuma suna ƙoƙari ne su ƙwato wa addini wato wata martabarsa. To duk waɗannan abubuwa ne wato yadda masu anguwanni su ne za su yi su. Wato kusa a ce masu anguwanni ina jin ta.
Yau wato dama saboda lokaci na ce daga ƙarshe tun daga rawar da za su iya takawa musamman su kuma maganan tsaro a wannan yankunan. Kar a yi wai baya ba zani. Ana tunanin an kwace bangaren da ya rage na ƙarshe na bangaren Sambisa, kuma sai ya zama cewa kila daga baya sun koma sun tattakura irin ja da baya ga rago din nan su rugo da gudu su yi karo sai ka sake kwace wuri. Misali ta yaya za a bi ganin haka ba ta faru ballan kyauta?
To ka gani wato shawaran da sojoji suka kawo cewa za su yi amfani da wajen horar da sojoji wato abu ne shawara ce mai kyau, domin soja na ɗaya ba zai kafa sansanin shi a wajen ba sai ya tabbatar da cewa akwai tsaro na makaman shi, akwai tsaro na rayuwarsu, sa'annan kuma wurin ya yi daidai da irin shirin yakin da ake so a yi a wannan yankin. Saboda haka nan wuri ne wanda ya kamata yanzu a yi amfani da shi ta waɗannan fannonin. Kuma duk sojan da ke cikin wajen zai yi training psychologically, wato zai ƙara mishi wato ƙarfin gwiwar cewa a nan ne aka yi wannan wato ba ta kashin da mutanen da suka bijirewa tsarin mulki, suka bijirewa amanar 'yan ƙasa, suka bijirewa cigaban ƙasarmu. Saboda haka ina ganin idan har waɗannan su ne wato manya-manyan ginshiƙan aikin soja a Najeriya wanda za a su zo su traina a wajen, to ya yi daidai. Saboda haka ina ganin ba wani abin da za a yi a wajen da ya wuce a mai da shi wani garizin na sojoji wanda za su dinga samun horo. duk wanda ya samu horo sai ko a duniya ma in aka ce mun mai da shi wajen horo da sojojinmu ne
to mun gode sosai malam Musa dole
anan yakin da aka ina tabbatar da yayi daidai
to anan zamu ci burki saboda lokaci mun gode kwarai da ka samu damar magana da mu har makonni biyu a jere da muka tattauna da kai akan wannan magana
to na gode malam Usman Agai da Maryam
to muna ansa
to haka yake anan zamu dakata kan to kusan in ce yanzu kan duka a madadin
Maryam Bashir Bugaji
da Safina Sada Sodangi
sai kuma Saida Hamdan wanda ita ce ta ba da umarnin shirin da injiniya mu na yau ma Mr. Faxon sai kuma Ibrahim Jarmai da hada mu a Facebook Live Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa sai Allah ya kai
yau kiran kuma ta ta aikin mu ne kan jabarkin ci gaba tilas ne ku kyale shashanci an sharri ne